sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 29 ga watan Afrilun 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai
Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu basu ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Russia da Ukraine ba. Sai da dakatar da ayyukan sufurin jirgin kasa tsakaninta da Korea ta Arewa za ku ji dalili. A yau Juma'a Japan ta gano inda wani jirgin ruwanta yake kwana 6 bayan da ya batan dabo.
To kanin labaran kenan daga rahotanni kuma za a ji cewa a jihar Gombe al'umar da ke zauna a unguwar Tunfure sun fuskanci wata gobara cikin dare bayan da wutar lantarki ta fada kan gidajen su ta halaka wasu mutane sannan za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki ta mayar da martani kan korafe-korafen da ake yi kan kudin form din takarar mukamin shugaban kasa
kuma idan mutum da gaske yake ya sai shiga zaben shugaban Najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su rashin miliyan 100 to me cancanci shiga zaben shugaban Najeriya ba
a duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya
Assalamu alaikum. Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu basu ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Russia da Ukraine ba. Yayin da mamayar da Russia ta yi wa kasar ya shiga wata na uku. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ranar Alhamis, Derek Chollet ya zargi Russia da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin. A jiya Alhamis babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya isa Ukraine bayan da ya baro Moscow inda ya gana da shugaba Vladimir Putin na tsawon sa'a biyu. Babban jami'in ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi magana da Guterres gabanin ziyararsa a Moscow da Kyiv. Kuma Amurka na jira ta ji ƙarin bayani daga Guterres kan hanyar da za a bi wajen samar da maslaha. China ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin kasa tsakaninta da Korea ta Arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar COVID-19 a kan iyakar birnin Dandong. Kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta tabbatar a yau Juma'a. Dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da Korea ta Arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus. Matakin da kungiyoyin agaji suka ce su ne suka haddasa tabarbarewar tattalin arzikin kasar da barazanar matsalar karancin abinci da ka iya shafar miliyoyin mutane. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya ce hukumomin Dandong sun ɗauki matakin dakatar da ayyukan sufurin jirgin kasar ne bayan da Korea ta Arewan ta mika wannan bukata ko da yake Yonhap bai ambaci majiyoyinsa ba. Hukumomi a birnin Seoul babban birnin Korea ta Kudu sun ce suna ci gaba da sa ido kan lamarin. A yau Juma'a Japan ta gano inda wani jirgin ruwanta na yawon bude ido yake kwana 6 bayan da ya batan dabo kamar yadda jami'an tsaron gabar tekun kasar suka ce akalla mutum 14 aka tabbatar sun rasa rayukansu a jirgin ruwan an tsinci jirgin ne mai suna Kazuwan a karkashin ruwan da zurfinsa ya kai mita 120 a can gefen arewacin tsibirin da ake kira Hokkaido kamar yadda na'urar daukan hoto a ruwa ta nuna An daidai na jin durar jirgin ruwan ne a ranar Asabar sa'o'i da dama bayan da ya tafi yawon bude ido a wani yanki mai dauke da namun daji. Daga cikin mutum 26 da ke cikin jirgin, akwai yara ƙanana 2 da matukan jirgin 2. Mutum 14 ne suka mutu yayin da har yanzu ba san inda sauran suke ba kamar yadda jami'an kula da gabar tekun kasar ta Japan suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A jihar Gombe al'umar da ke zaune a unguwar Tunfure sun fuskanci wata gobara cikin dare bayan da wutar lantarki ta yi sanadin rasa rayukan wasu mutane tare da raunata wasu. ga rahoton da wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
Kamar yadda bincike ya nuna, hatsarin wutar lantarkin ya faru ne a sanadiyar iska mai ƙarfin gaske da ya sanadiyar tsinkewar wayar wutar lantarki daga injin transformer da ke ba da wuta a wannan yanki na Tumfure. Ga dai ta bakin wasu mazauna unguwar Tumfure da hatsarin ya faru a kan gidansu.
Ni mai suna Jeremiah Galadima Adamu, jiya ina kwance da dare karawan karfe 3:30 sai na ga wuta ya kama gida a unguwar Tumfure kusa da layin Yaounde. Ina zaune kawai da dare na tashi nace zan bude kofa ina wuta ci ko ta ina ga ina jana har na fadi a kasa na ita ibu da na da kai na samu na yi na bude kofa ko ni gida ya zama electric shock yana choking kowa da kowa duk wanda ya taba gate ko kuma ya taba kofa wuta yana choking naci akwai wanda suka rasa rayukansu akwai namiji mai suna Andri Inusa akwai kuma mata akwai kuma mata da budurwa wanda suka rasu da hannuna aka cire gawakin har aka sa mota aka kai a asibiti.
Zainab Tijjani, Tumfure. Cikin dare kawai muna kwanci sai muka ji kara, da muka ji kara muka tashi muna tashiwa muna dubawa kai sai muka ga wuta na ci a gida, muka ga wuta yana ta ci sai muka yi kokari muka fitar da yara daga daki muka fito da su waje, muna fitowa da su waje muka fita muna ihu muna neman kiran taimako sai muka ga ashe ba mu kade bane dukkan layin ne wuta ya kama gidaje da yawa wuta na ci wuta na ci. Sai Allah ya sa wani bawan Allah ya zo sai ya taya mu cire wani fuse daga nan aka ta zuba kasa muka samu wutan namu gidan sai ya tsaya. Mutane sun rasa rayukansu je a sanadiyan abin da ya faru. Duk wanda suka samu rasa ransu daga sun je kashe fridge kashe shikenan abu kan ya ja su.
Ina kokari bari jin doka makullin gate akan fridge ko sai wuta ya daga ne to ya na tashi wannan sai Allah watan da take a gaban kofan gidana da yata biyar wuta ya rasa su ba grasu bai kama gobara ba wuta ne execution shine kashe su akwai wanda daga chain gate shi ma ace wuta ne kashe ya same shi a jikin fridge ne amma dai gaskiya wuta ne fa ne ya kawo wannan masifa yanzu ga wannan mutu ya rasa masanta ya rasa yarsa ga wancan wata ne ta rasa mijin muka mu a nasu ciki lafiyon da yake jikin mu suran nasu kuma Allah zai yaye mana.
Gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya cikin alhini ya roki Allah da hakan kada ya sake faruwa.
Mun zo cikin alhini saboda abin da ya faru makwabta da shi gidan Patrick kan da iyalin shi da yaro tsoyarin ya duka sun ma rasu don haka muna bada hakuri kuma muna roƙon Allah ubangiji ya ba mu dangana Allah ya ba mu ikon kiya irin wannan kuma Allah sa daga wannan kuma haka ba zai faru a madadin gwamnati da muna ba ku hakuri kuma muna muku jajiya Allah mai da alheri.
Alhaji Awwal Babajada shine babban jami'in hukumar wutar lantarki da ke lura da shi da Gombe a hira ta da shi ta wayar tarho ya tabbatar cewa hatsarin da ya faru sanadiyar yankewar wayar wutar lantarki ne kuma yana jajantawa al'ummar unguwar. Ko ka jajanta musu?
Eh na jajanta musu dan haka ne an zama ne to dun sun ina ga bazin da nake ni da gona muku sai muka jajanta musu. Yau ma mu jajanta musu ko wani da community da electricity kiti mun jajanta musu. Amma muna tunanin ya da ai a shebe wannan iya gurin sauran gurin da mai da wutar shi baki da tunanin gurin ba wuta. Idan aka ce maka an yi tsarin rayuka kai abin da ake ji ai jaje ai ta aziya a jaba jama'a hakuri. Saboda yanzu ba lokaci bane na kace ga ni bai fi programmer da ke.
Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bodi a Najeriya.
An ka tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Mahmud da ci gaban labaran.
Yayin da ake shirin kammala azumin watan Ramadana ake kuma tunkara karamar sallah, ƴan kasuwa da jama'a a birnin Accra na ƙasar Ghana na kokawa bisa tsadar suturu a kasuwa, abinda har ya sa wasu masu karamin karfi suke tunanin yanke shawarar amfani da tsoffin tufafinsu. Ga wakilin muryar Amurka Hamza Adams da ƙarin bayani.
Na isa babbar kasuwan Kumashi a nan Ghana inda na tattauna da wasu mata da suka isa kasuwa domin saya suturan sallah.
Suna na mama, na zo sai ma yara takalmi na sallah. Farashin kayan dai gashi na iri-iri amma ba sauki bane kuma Allah ba mu abin sai.
Suna na Aisha, shekaran gare a baya bai taguwa. Yanzu aka bayan da muke sai 354 million ka, an je wai 7 million komai yayi tsara.
Malama Mami mai sayar da takalma a bakin kasuwan Kumashi ta ce farashin takalma ya ninka har su biyu.
Takalma
tsada shekaran nan kamar wanda ke rike da ke haka nawa kike sayarwa wancan shekara sana wannan shekara
baka 200 ne amma wannan shekara 400 shi shekara kare ba sauki cikin lamarin
shi ko malam Misbahu mai kawo kulluna da shaddodi daga Kano a arewacin Najeriya ya tabbatar da tsadar sutura a bana inda yake cewar shigowa da kayan da wahala a wannan karo
yanda ake sayar da kayan ya kusan ninkawa akan yadda ake sayarwa a da saboda haka dole anan din ma mutun ya kara sannan kuma ga hanya ita ma ba kamar da din ba hanya ita ma ana cin kudi
na dai tuntubi haji yara mutum Mr. Ladies Boutique daya daga cikin manyan ɗan kasuwa a Ghana masu kawo suktura daga manyan kasashen Larabawa a inda ta alakanta tsadan kaya a bana bisa shan kashi da CD ke ci gaba da yi a hannun dalan Amerika
isan labiya kamar wanga da kake fadi ga wancan shekara mun sai da shi kamar 100 this year 120 dollar ya tashi ba ya fito gare mu ba ya fito ga bin da changing ne don changing na yana ba mu matsala
Professor Na'il Muhammad Kamil babban lecturer ilimin kasuwanci a jami'an kimiyya da fasaha ta KNUST a nan kasar ya ce mamayar Russia da take ci gaba da yi a Ukraine na tasiri sosai
a Russia in particular suna produce 40% of oil da ake samu a cikin duniya to she yanzu da ya dace sun samu nan tangarda da suyen Ukraine ce da ce European Union ana ba su sanctions to kagan she bar oil ne kenan ma cikin system da ma she karanci in yayi karanci kuma she kagan wato we have lesser products kenan demand is very high to she ke kawo wannan increases in prices
malam Musa she kai daya daga cikin masu magana da yawun gwamnati dai ya ce na daga cikin matakan da suke dauka shine
gwamnati ya bude iyakan Ghana sannan saboda ɗan kasuwa irin yanda za su kawo kaya idan kaya ya yawa muna cewa sauki ya zo a na biyu kuma gwamnati ya zuwa makudan dololi saboda ya dace ko ya katse a tabarbarewar CD da yake ta hawa-hawa
a karon farko tun shekarar 2009 Ghana ta fuskanci hawan farashin kayayyaki da ya kai kashi 19.4 a watan Maris din bana da ma ya daidaita da azumtan watan Ramadana Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana
A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta mai da martani kan korafe-korafen da wasu ke yi dangane da kudin fom din takarar shugaban kasa da jam'iyyar ta saka kan naira miliyan 100 yayin wata hira da yi da muryar Amurka. Shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ce ikirarin da wasu ke yi na cewa farashin fom din zai kara rura wutar matsalan cin hanci da rashawa a kasar batu ne da ba shi da tushe balle makama kamar yadda za ku ji a hirar da suka yi da Alhassan Bala.
Kuma idan mutum da gaskiya yake ya sai shiga zaben shugaban Najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su ci miliyan 100 to me cancanci shiga Najeriya ba shugaban Najeriya ba abin wasa ba ne ba kuma duk wani na san shi na zaben ba wani ke ganin ci kusa-kusa na sabon da yake bukata kaman APC jam'iyyar sun suka tara a Amerika saninka ne idan mutum sai da mai shugaban kasa ko da tintiri ne bai da komai masu son shi suna iya haɗa kai su bi jiha-jiha su tara kudin da suke bukata don su biya ba dokan nan su yi haka yanzu mai miliyan 100 ma kawai sai gasa miliyan 100 barkatai ba zai dai ko ba ta hanyar gudunmawa na masoyan shi to yanzu misali mutum mai neman shugaban Najeriya ya nemi mutum 10,000 kawai kowa ya kawo mashi 10,000 nawa kenan ka kai sau da kuɗin da ke bukata mai neman shugaban Najeriya in ba shi kan shi da alabar kudin bai da hannu bai yanzu waɗansu kawo gudunmawa yan jam'iyya masoyan shi ko yan Najeriya masoyan shi kuma zai nuna shugaban Najeriya ba dai ba ne ba ana ganin sarkin tashin garin kuma ne ba hannun shugaban Najeriya ne, shugaban Najeriya.
Amma kuma mutane da yawa na cewa hakan zai kamar bunƙasa maganar cin hanci da rashawa.
Wannan idan kana son ka kashe kare ko ba ta ba suna suka saka zafi ne ya kawo batun neman shiga da shugabancin Najeriya ne haɗa shi da cin rashawa. In ba ka shiga ka shiga ba dole hautar da suna bai ba ga miliyan 100 a rayuwar shi shiga jami'ai mai tashi ko ina a duniya gaban kasa daya da kasa ne da jami'an shugabancin kasan ba za a biya kudin da yake ga jami'a inda ba suna aikata sautin demokradiyya ne namu ne ba za a biya kudin da kai miliyan 100 ne irin nawa ne kudin.
To yayin da aka doshi bukukuwan karamar sallah, al'ummar jihar Maradi a jamhuriyar Nijar na ci gaba da kokawa game da tsadar kaji da zabbi tsuntsayen da ake yawan amfani da su a lokacin shagulgulan sallah. Daga Maradi ga rahoton da Masir Sani ya aika mana.
Yanzu haka ina cikin kasuwar kaji da zabbi da ke cikin karar Maradi, inda hada-hadar saye da sayar da zabbi da kajin ta fara kan kama. Gobe masaya ke cewa game da haka na yake taɓa su da wasu da suka zo saye da hirar ta hada ni da su.
Sunana dai Fatima Bakar ake ce mu nan Maradi ke da zama Madam Nuruddin Sidonia.
Kaji aka zo saye ko zabbi?
To muna diba dai wanda dai yana da tsayin sauki-sauki sai mu yi mai laji mu saye
a nan gauraya.
Eh
to yaya da kuka shi kudin su akwai sauki ko ko dai?
Da damu tun da bare mun sai su hasken kini. Eh kenan akwai dan sauki ba ka babbara ba ko. Kuma in ka zo kasuwa duka ya ne ba dai ne ba ba kamar bisa hanya ba akwai dan sauki.
Suna mutaka na zo nan kasuwa in diba zabi. To na gani abin ba kyau. Yawwa matsalar yanzu ta farko dai rishin kudi. Da an ce ba kudi ga jama'a to kaga abu. To da taba na je daga jika hudu sai hudu da wani abu ni kuma mai na tunani in tawo da ko jika uku haka misali ko biyu da rabi to na ga abin ma ya wuce sani na an yi ma tunani ma koma nake ma in ma shiga da raba ta manyan basashe su mahazabin sun kawo dogon buri sun asa to su ko mutane ba su da kuɗi.
Wannan farashi dai da wasu daga cikin masayan ke kokawa na tsada a cewar masu sai da kaji da zabbin ba a kiran shi da tsada idan an tuna a shekarar da ta gabata kamar yanda wasu masu sai da kaji da zabbin suka tabbatar mini.
Malam Hassan mai sai da kaji da zabi bana kasuwa sai dai godiya wajen Allah kuma bana matsarki akwai mutane ba su da kuɗi ka gabar kamar yanzu an ga zabu jikka biyar ce amma ban ga shi nan karatu ya hwadi duk girman shi da jikka hudu uku da rabi ana samu kai dai karhin mutum insha Allah in su ya samu baya da babu insha Allah
mutane suna ganin tsada kaya
kuɗi ne babu muna da fatan Allah ya kawo kowa dan abin da za a faranta mu iyalan shi dare kuma na fatan kowa Allah ya bada abin zai sai idan faranta mu iyalan shi rayuwa.
Ajimin tari ya kasuwa lokaci kaɗan ya rage sallah daga ina daga ina ne waɗannan kun ka ce to ana muni na gida kuku har na makauta
nan ne gida
ana
dira kiyoyi na muni na
kaji da zabi
ba
to ya magana farashi
Allah ya rako zo daidai ƙarfin shi
me yasa kuke sanya maka ya tsada
a ai ba sai da tsada bana ba la da ka sai inda aka sai da zabo ba ba la jikka biyar
bana fa
jikka hudu
me ya fatan ku a wannan shekara
kowa zai sai
Alhaji Majugu dake matsayin shugaban masu sai da kaji da zabi a wannan jaha ta Maradi ya bayyana cewa abin yana da dushe daga yanda kaya suka zo da kuma kiran shi ga bangarorin biyu masu saye da masu saidawa domin samun fahimtar juna a kowace shekara domin gudu tare a tsira tare.
Tsuntsaye duka na ko ina da ka sani tunda ba mu da gona ta kaji ba yiwu a ce a samu yanda ake so yanda aka dama za a sha haka nan gaskiya ne muna son jama'a mutanen mu masu kaji da zabi sauka mutane duk wanda ya samu sauki ya saida sauki.
Batun tsadar kaji da zabi na ɗaya daga cikin abubuwan da ya zama ruwan dare ga mu duniya a duk lokacin da shagulgulan sallah suka zo ire-iren haka tare da fatan Allah Ubangiji ya baiwa kowa ikon hidimta ma iyalin shi albarkacin wannan sallah karama da za a yi a fadin duniya a shekarar bana. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A kowane azumin watan Ramadana ya zama al'ada a nan Amurka kaga musulmi sun taru a masallatai don yin buɗe baki a wuri guda sai dai bayan barkewar annobar COVID-19 masallatin sun samar da wani tsari na ciyar da mutane inda za a mika mutum abinci yana cikin mota sai kuma ya wuce Shirin duniyar Amurka wannan mako ya duba wannan tsari ne inda muka ziyarci wani masallaci dake jihar Virginia sunana Mahmud Lalo Madalla to masallacin Darun Nur a unguwar Manassas dake jihar Virginia a nan Amurka kan karbi bakuncin musulmi akalla 800 a duk lokacin da aka sha ruwa Shirya mun buɗe baki ga wannan adadin mutane a tsawon kwanaki 30 kan buƙaci masu ayyukan sa kai da kan sadaukar da ƙarfin su da lokutan su wajen ganin sun taimaka Ayaz Sheikh na ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki na agaji kuma cikin harshen Urdu ya faɗa mana cewa
We work as volunteers for the whole month of Ramadan while maintaining our full-time
Muka yi aikin a matsayin masu sa kai a daukacin watan na Ramadana ne yayin da kuma muke wasu ayyukan mu Shekara uku kenan muna wannan aiki. To a kowace rana akan dafa abinci daban-daban ne a cewar Huma Sheikh.
Kisi din hamare paas biryani hoti hai, chickpeas hote hain, samosa hote hain.
Some days we have biryani, some days chickpeas.
Tace a wasu ranakun mukan girka dafa duka, ko samosa, ko kaza da kori. Mutum ɗaya ne zai kawo kazar ɗanya a tsawon watan. Wasu kan bada gudunmuwar sauran kayayyakin haɗi.
Others have donated spices, rice and chickpeas.
Dalibai ma ba a basta a baya ba domin sukan zo su ma su taimaka wajen zuba abincin a kwanuka da zarar an gama dafawa wanda hakan yakan ma sa su samu maki a makaranta Daliban sun ce sukan ji dadi a duk lokacin da suka bada irin wannan gudunmawa Ishan Arena na ɗaya daga cikin waɗannan dalibai
We have this opportunity to volunteer at this masjid to get our service hours up so we can
Yace muna samun damar bada gudunmawa a wannan masallaci kuma mukan yi haka ne daga zuciyarmu wato tsakani da Allah ita kuwa Samira Idrisu cewa ta yi
You can get more blessings in doing it and I got to know because
zaka samu ƙarin albarka idan kana wannan aiki ni gidana bai da nisa a nan kusa nake dama kuma nakan zo ne sallah a nan
The feeling that you get when you make someone's day is amazing
nan kuma Adam Hakke ne yake cewa abun farin ciki ne kaga kana farantawa wani rai A cewar Fauziya Ahmed al'adar yin buɗe baki a lokacin azumin watan Ramadana abu ne da ya zama kamar na gargajiya.
Sharing food and eating together is an Islamic way.
Ta ce raba abinci da citare al'ada ce ta musulunci. To sai dai waɗanda suke shirya wannan buɗe baki sun ce matsalar coronavirus ta sa an koma raba abincin ta hanyar mika wa mutane a mota su wuce. Rafi Uddin Ahmed shine shugaban kungiyar musulmi mazauna jihar Virginia.
Pandemic too hua tha to humne logon ke ghar mein
When the pandemic started we used to deliver food at people's houses but not anymore because now the demand for
Yace a lokacin da annobar COVID-19 ta barke mun fara ne da kaiwa mutane abinci har gida. Amma yanzu mun daina saboda mutane sun fi ganewa su zo a cikin mota a mika musu su tafi. Sai dai idan wani mai larura ta nakasa ya tuntube mu cewa yana buƙatar abinci kuma ba shi da abin hawa. Mukan kai mishi har gida. Ɗaruruwan musulmi daga sassa daban-daban sukan karɓi abincin buɗe baki a kullum a wannan masallaci, inda jama'a da suke bada tallafin haɗa wannan abincin. To kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Da fatan za ku riƙa kasancewa tare da mu a kowane mako. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka a wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin Faiza Bukari da ta hada ainihin rahoton da kuma Julie Lethes Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun karshen mako lafiya.
Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajoga. Suka ce azumi dai yana ta mana bankwana da haka muke addu'ar Allah ya amsa mana ibadan da muka gabatar. Amen. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana matasa da mu gujewa duk wata hatsaniya a yayin bukukuwan sallah mai karatowa. Mu zamanto masu natsuwa da godiya ga Ubangiji da ya nuna mana wannan rana. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu matsaloli da suka yi mana katutu a ƙasar mu Najeriya. Amin summa amin.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari tasirin azumi ga matasa.
Sunana Khalid Zakariya Khalifa, liman na masallacin Islamic Center dake garin Jere. Ta farko ina jawo hankalin mu gaba daya shugabanni da malamai da talakawa mu ji tsoron Allah kuma mu yi hakuri. Sannan talakawa ayi biyayya shugabanni kuma su yi adalci su ji tausayi. Fatan azumi da kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na kuncin rayuwa wanda ya shiga duniya ne ba Najeriya ba Kaduna ba. Kuma wadata da masu ƙarfi da Allah ya ba su su taimaka domin a samu sauƙin wannan rayuwa kuma mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan bala'i ya kuma rage mana ya kare mu wanda suka kamu Allah ya ba su lafiya wanda kuma ba su kamu ba muna fata Allah ya ba ya kare mu gaba daya su kuma shugabanninmu Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Kiyamul layli wannan yau da ake yi wannan ba laifi bane shi ba lokacin shi da ya bushe ba kuma shi ba za a samu wani canji a kan shi ba. Mutum na iya yi a gidanshi shi kadai. Asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidanshi sai dai na Ramadana ne aka fi son a taru idan har zai yi. To amma tunda ba zai yi ba to mutum ya tashi shi kadai da iyalanshi su tsaya yana gaba suna ɗan gefe a ɗan ba da tazara kamar yadda aka ce a roƙi Allah a yi ibadan. Insha Allahu Allah zai karbi addu'an mu kuma muna faran Allah subhanahu wa ta'ala mai jin addu'an bayinsa ne ko mai yayi ma bayinsa damuwa ne kuma zai yayi mana. Ma a yi haƙuri da yadda muka samu kanmu ɗin mu kaima Allah kukan Allah mai jin roƙon bayinsa ne. Insha Allahu zai yayi mana wannan. Kuma hanyar da za mu bi kenan wata ne na addu'a, wata ne na alkhairi, wata ne mai albarka, to wata ne da babu shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicce shi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za a samu fita.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Wani babban jami'i a ma'aikatar kukin wajen Amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Rasha da Ukraine ba. Yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ya shiga wata na uku. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ranar Alhamis, Derek Chollet ya zargi Rasha da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin. China ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da Koriya ta Arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar COVID-19 a kan iyakar birnin Dandong, kamar yadda ma'aikatar ƙokin wajen ƙasar ta tabbatar a yau Juma'a. Dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da Koriya ta Arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus. A yau Juma'a Japan ta gano inda wani jirgin ruwanta na yawon bude ido yake kwana shida bayan da ya yi ɓatan dabo kamar yadda jami'an tsaron gaɓar tekun ƙasar suka ce. Aƙalla mutum 14 aka tabbatar sun rasa rayukansu a jirgin ruwan.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu shirinmu na dare za ku ji sabon shiri. A madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel L. Brown wanda ya hada mana shirin da injiniyanmu na yanzu Patrick Deya, ni Hanifa Kabir Isa nake ce a sha ruwa lafiya.